نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم نشاب يرقوة صفر إجرام من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبود هذا لليهود دار فإن تقص وان دي 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 دا شرن دا ترى قوتا بقوة شكرا تدبو دا شرن دا شدة منا تسيقبا دا انكراتو اتسكن لتاب من بلوغ المرام من أدلة الأحكام وانا شيني درسوا من الريبير تلاتين دا دبقوا يقول زام تاشي أكام حديثنا دبولة دلي هدو نيرا أولينا ما لن يتي وعم ما عقيل ابن يسار بامي يشبه أبا يشبه قو فحديثنا دبل هذا الذي أكد تسعين ترى الذي هو دبل هذا ناظر من كرنتش وأنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر حديثنا أبو هريرة الله قال مشير ذاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله بزلال أمنشن الله ياتي إياكم والظن إياكم أهردنك كشدنك والظن دينزت ومعناك برزت إكيائزت فإن الظن أكذب الحديث لو منزت وشيني ما في كري الزنشي شيني ما في كري المقنع متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوانا حديثي فبنا حديثي كدونا من بنت أولودك واتو ينزتو musulmi zange zatan sharri ga musulmi dan wanshi ko ga musulmi yan wanshi sai sa Allah ta'ala ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm ya ku wadanda suka fara gaskiya ga Allah ku kaurace ku nisanci da yawa daga cikin zato domin sashen zato zunubi ba wuce yake zato ko ya zama gaskiya zunubi ne zato zunubi ne ko da gaskiya ne in ji ba wuce ba in ji Allah da annabi ba wannan hikima ce ta ba wuce domin dai ya nisantar da kai daga me yawa to da haka kenan wannan hadisi yana nuna mamu zato ba ya da kyawu wato zaton da aka hana shine zato wanda yake na tuhuma na zargi wanda babu wani dalili ga wannan zargin da kake ma mutum mun gane ko kuma zargi mutum da aikin alfasha alali kuma bai yake ba babu wani abu da ya wata alama da ta nuna cewa yana yin wannan aiki amma ka zanki zargin shi baka taba ganin shi baka taba jin labari ba kawai saboda ka gan shi da wasu mutane waɗanda suka yi kaurin suna akan wannan abu so daya ina ganewa ko misali ka gan shi da maza matasa ne ko kuma warin shi ne amma fasikai ne fajirai ne an san su to ba ka mai hukunci kai ma tunda baka taba ganin ya tare da su ba ko maka taba jin wani labari mugu game da shi ba ko kuma ka gan shi da wasu mata waɗanda an san su sun shahara sun yi kaurin suna da aikata irin wannan aikin ko kuma ka gan su ga su nan watsatsi a tsirara sun bayyana sasannin jikinsu kuma ga ya tare da su to kamata ai kamar kyakkyawan zato yawa kamar kyakkyawan zato ka ce watakila kasuwanci yake suka dauki kayan shi ya biyo su sai sun biya shi shi kenan ba Correct. Ana yayin haka nan. Kamar irin wannan zaton, kamar kyakkyawan zaton. To irin wannan zaton wanda babu wani dalili, babu wani mafari, ba gairar ba sabab, kawai ka zargi mutum da wani mugu aiki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana. To kuma wajibin mu ne mu kaurace ma irin wannan zato din. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tajawaza Allahu amma tahaddatha bihi al-ummatu anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi ma al-umma abinda ta zanta makanta da shi, matakar dai ba ta hito ta yi magana ba, ko kuma ba ta yi aiki ba. Muna ganewa ko? Yawwa, shi zato malamai suka ce wannan hadisi yana nuna wato mutum ba ya rabuwa da shi. Sai dai zato mai kyawu shi ne wanda zai bujiro ma zuciyarka kuma ka kore shi. Yawwa, mara kyawu shi ne wanda zai bujiro ga zuciya ya tabbata, kuma haka zan yi gaya ma mutane wai ina zargin wani. To wannan ba ya da kyawu. Ba ka tabbatar da kana zargi sai ka yi bincike, in abin ya zanna ma ga zuciya to ba haɗi za ka yi ba sai ka je ka yi ta bincikawa ka gani. Abinda kake tsammani ga wani haka ne ko ba haka nan ba ne. Amma mafi kyawu shi ne ka yi shiru kawai. Yawwa. In ka gani ka rantsa idanunka kamar baka gani ba, kuma ka yi ta a'udhu billahi domin kashe dan yayi wasa da zuciyarka haka zargi dan uwanka da wani abu mara kyau. Domin yan uwantaka haka take hukunta, yan uwantaka ta musulunci. Ka yi kyakkyawan zato ga dan uwanka kamar yanda kake makan kake kyakkyawan zato, to dan uwanka ma kai mai irin wannan zato. Allah ya sa mu dace. Malam ya ce hadisi na 1400. وعن ماكر بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله تعالى من شاء الله سكارة تبتع قريش يناتي وما من عبد باب ونباوع لقد كم باين الله وانده يسترعيه الله رعية الله سبحانه وتعالى زي باشي كيا ابن كيو ma'ana babu wani bawa da Allah ta'ala zai shugabantar da shi akan wasu mutane da zai shugabanta. Ya mutu kuma ya zo ya mutu yauma ya mutu ranar da yake mutuwa, wa huwa ghashul li ra'iyatihi alhali yana algush, yana cuta, yana zalunci ga talakawan shi wadanda Allah ya bashi kiyarsu. To duk bawan da zai haka a ce har ranar mutuwa bai gyara ba, wanda Allah ya ce illa haramallahu alayhi aljanna, sai Allah ya haramta mai aljanna. Muttafaqun alayh. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Mun gane ko? Saboda haka wannan hadisi wato dalili ne da yake nuna mamu cewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi shugabanci to wajibi ne ya gyara ma waɗanda yake shugabanta. Ya masa adalci, ya taimaka masu, ya kare masu, sa'annan kuma ya jawo masa, ya kare masu bala'i, ya jawo masa alheri. Wannan haƙi ne daga cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma duk wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ya jagoranci ko shugabanci. A wani hadisi manzala ya ce ma min abdi, babu wani bawa, yastar'ihi Allahu ra'iyya, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi kiyan abin kiyo, falam yahubha, bai kewaye wannan abin kiyan ba, bi nasihatin da nasiha. Ma'ana ya jalisa haka nan karazibi, bai masa wada kuma bai nuna masa abin da za su yi wanda za su samu ci gaba a cikin rayuwarsa ta addini ko kuma rayuwarsa ta duniya. Manzo Allah ya ce lam yara ra'ihatal janna, duk wanda Allah ya ba shugabanci bai kyautata ma talaka masa masa zalunta su yake yana cutar su. Manzo Allah ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba, ba ma shiga ba, ba zai ji kamshinta ba. A ga wannan dubban tsoro ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mamu game da ainihi kyautatawa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya miƙa ma shugabanci na al'umma. Wani hadisi manzala ya ce ma bin amirin babu wani jagora, babu wani shugaba ya li amral muslimina wanda zai rungumi da shugabantan musulmi, la yashtahidu ma'ahum, baya bada kokari tare da su, ya kyale su kawai, kowa ya ji abin da ya ga dama. Wala yansahu lahum, kuma baya musu nasiha, illa lam yadkhulil jannata ma'ahum, sai ya lalle ranar alkiyama ba zai shiga aljanna tare da talakawan ba. A wani hadisi manzo Allah ya ce, ma min imamin awwali, ma min imamin, babu wani jagora, wala walin, ko kuma wani shugaba, mata lailatan sauda'a, ya kwana dare wanda yake baki kirin, ghashan li ra'iyatihi, yana mai ha'inci da ainihin cuta da yaudara ga talakawan shi, illa harrama Allahu alayhi aljanna, sai Allah ya haramta mai aljanna. Wa urfa yujadu yawm alqiyamati min masirati 70 aman, kamshin aljanna kuma ana jin shi ne ranar alqiyama daga tafiyar da ta kai kimanin tafiyar shekara 70 a duniya. Amma shi ba zai ji ba, ma'ana nin nisa aljanna ranar kiyama sai ka ji kamshinta. Balle ma wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, ya aljanna an kawo masa aljanna kusa, kusa take gare su, kai kenan kaga suna ta jin kamshinta, na nisa ma ya ji kamshi balle na kusa. Wala hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yace, man wulliya min amril muslimina sha'an, duk wanda aka mika mai jagorancin wani abu daga cikin shugabancin musulmi, fa amara alaihim ahadan, sai ya nada musu wani shugaba shi ma karkashin shi, ko minista ko wani director ko wani dai wani babba, aka mika mai wani aiki wanda shi ma zai kulawa da shi, muhabatan, ya mika mai ne ba dai ya yi aiki ma saboda soyayya, saboda kauna, saboda saka mai da wahalar da ya sha, wahalar da ya kama aka samu mulki, me yayi aikin ba, ba aikin shi bane, amma aka dauka aka jagorantar da shi akan wasu mutane. Manzo Allah ya ce, duk wanda yayi wannan, fa alaihi la'natullah, Allah ya tsine mai albarka. Duk wanda ka nada bai iya aiki ba, to sai Allah ya tsine mai albarka. La yaqbalu Allahu min sarfan wala adlan, babu wata ibada da za a yi Allah ya karba, ko ta farilla ko ta nafila, duka Allah ba zai karba ba. Hatta yudkhilahu jahannama, har sai Allah ya sanya shi jahannama. Taji duk waɗannan kaɗan daga cikin hadisai ne waɗanda suke ba mu tsoro game da wato lamarin shugabanci da jagoranci. Ta jagoranci amana ce, riƙo amana ne Allah ya baka, ka riƙe wannan amana, ka yi abin da ya kamata, abin da kake iyawa ka yi, abin da ya ƙarfinka kuma Allah ta'ala ya san ya yi ƙarfinka. Ma kakka zamanto mugu, kakka zamanto azzalimi, kakka zamanto kama karya, ka yi ƙoƙari ka kamanta adalci ga waɗanda kake shugabanta. Muna ganewa ko? To saboda haka kenan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man istamala rajulan ala isaba, duk wanda ya dauki wani mutum aiki akan wasu jama'a, kana da shi ne jagoran wannan mutane din, wani aiki za a yi sai ka ce ga shugabansu, wa fihim man huwa arda lillahi anhu, a cikinsu kuma akwai wanda yake ya fi dacewa da shi, amma sai aka ba shi, ya fi zama yardaddan Allah subhanahu wa ta'ala, amma sai aka hana yardaddan Allah, aka ba wanda ba yardaddan Allah ba. Faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minina, wannan ya ci amanan Allah, ya ci amanan manzo Allah, ya ci amanan mu'minai. Saboda haka kenan shi shugabanci da muke ganin shi amana ne, kuma abu ne mai sauki, abu ne mai wahala, abu ne mai sauki in kayi adalci, abu ne mai wahala in kayi zalunci. To kuma wajibi ne, dole ba a rayuwa dole sai da shugabanci, to duk wanda Allah ya ba shugabanci to ya kamata yi mi ya adalci, ya kyautata ma talakawa, kada ya zalunce su, kada ya cuce su, kai ya karbe musu kayan su, domin wannan Allah subhanahu wataala ba ya san haka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, duk wanda yake ya mutu yauma ya mutu, ya zo mutuwa ranar mutuwa, ma'ana abinda manzo Allah yake nufi mutuwa ta riske shi, alhali yana mai ha'inci, yana mai yaudara da cin amana ga talakawan shi, bai tuba ba har ranar mutuwar shi, yana nan kan bakan shi na cuta da zalunci, to Allah subhanahu wataala ba zai bashi aljanna ba. Kenan hadisi yana nuna mana haramcin cutar talakawa, haramcin ha'inta talakawa, da kuma haramcin zalunta su. Haramun ne shugaba ya zalunci talakawa, ya karbe musu dukiyoyinsu, ko ya zubar da jininsu, ko kuma ya ci mutuncinsu, ko kuma ya ainihi hana su biyan bukatunsu. Duk abin da yake na biyan bukata ne duk ya hana su, ko kuma ya hana masu abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi gare su na ainihin dukiyar Allah subhanahu wata'ala da Allah ya mika mashi, wanda za ta taimakawa a kan gudanar da rayuwa, kawai duk ya hana gaba ɗaya. Sa'annan kuma ya bar ƙoƙarin sanar da mutane abin da yake haƙƙinsu, abin da yake dole gare su na al'amarin addininsu da al'amarin duniyarsu. Shugaba duk komi da komi ga hannun shi Allah ya mika shi, kamar yadda aka mika ma al'amarin ka samu mu mutane yadda za su karatun zamani, samu aiki, samu sana'a, haka aka dora ma dole ka karantar da mutane addininsu. Kakka raba, kakka bambanta, ka harka addini malamai su je su yi ta abinsu, harkar kuma ainihin duniya duk gaba ɗaya ga hannunka yake. Sai Allah ya tambayi ka a zamanin da kai mulki shekara ta kaza ko shugabanci da kai, waɗanda suke ƙarƙashinka duk ka gwada masu duniya, duk ka yi ta tattara su kana ta ba su labarin duniya, ka taɓa tara su ko kasa aka tara su a gaya masu abin da Allah ta'ala ya wajibta masu, abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba? To amana ce Allah ya baka. Dole ne sai ka sanar da mutane lamarin addininsu da kuma lamarin duniyarsu, da kuma watsi da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba a zartar da su, da kuma yin watsi da tsawatan mutane mabannata masu kawo banna, waɗanda za su bata mutane tauhidi, su bata mutane aqida, su bata ma mutane addinin gaba daya, su bata ma mutane ɗabi'u masu kyawu. Haƙƙin shugaba ne ya tsawace su, ke maganinsu, da kuma ainihin tozartar da duk cuta, duk waɗannan abubuwan in ba magana a kansu, in shugabanni ba su kula da su, to suna cin amana talakawansu. Da watsi da jihadi idan ya kama, banzartar da shi da tozartar da shi da sauran abubuwa waɗanda suke amfani ne, to kowane ɗaya daga cikin wannan shugabanni ba su yi aiki da shi ba, to sun zalunci talakawan, sun ci amanarsu. Haka ba a shugabantar da wanda bai kamata a shugabantar da shi ba, wanda bai iya aiki ba a dora mai wannan aikin, wanda bai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zai zo wannan ma'aikatar da ya bata ta gaba ɗaya, da ya koya mutane cuta da cin amana da bata ƙasa, irin wannan ba a ɗauka shi. Duk wanda baya da kishin ƙasa, baya da kishin addini, to ba a jagorantar da shi, ba jagora bane, ba shugaba bane, ko uwa ɗaya uba ɗaya kuka hito da shi. Ana sa wanda ya cancanta, wanda ba abin da ke gaban shi banda ya kawo ma ma'aikatar da aka sanya shi aiki ci gaba. Din ya ga wani malalaci ma cikin ma'aikata, ya ce da Allah a hidda mai wani, a raba shi da wani, saboda zai bata mai ma'aikata. Amma yanzu ka ga wata ma'aikata babban diriktar da ma'aikatar tsoron wasu yake ci, saboda yan uwan wasu manya ne, su ta lalata, su ta shirme, suke mai da hankali su yi aiki, baya baya yi masu magana, wadda in ya matsa masa shi ma na yi tada shi, daga shi ne babba amma kuma yana lallaba su, saboda suna da ƙarmin gindi. Duk wanda yana daga cikin me, yana daga cikin cin amana, duk wanda aka san bai iya aiki ba ko baya aiki, ya iya amma baya wasa, ta yi yawa sai a sauke shi a sa wanda baya da wasa, wanda zai kawo ma al'umma ci gaba a cikin rayuwarsu, zai kiyaye masa addininsu, sa'annan kuma ya kiyaye masu ne, ya kiyaye masu mutuncinsu, ya kiyaye masu ci gaban rayuwarsu. To duk wanda bai yi haka ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to Allah subhanahu wataala ya haramta mai aljanna, haramta aljanna kuma kaga kabare ne, Allah ya ce mu haka nan ba. Idan wannan ya nuna cewa lalle wato mutum ya yi shugabanci ya ki gyara ma talakawa, to ba ƙaramin laifi ba ne, tunda haka ce Allah ya haramta mai aljanna. Al-Qur'ani wa Allah ya ce haramta mai aljanna, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. دو وانده شركة الله، الله يحرم تامي الجنة. sai mai shirka. To saboda tunda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi wannan magana, to lalle ya nuna laifin babbani kurai. Saboda shugabanci ba wani moriya ne na rayuwa ba, wato shugabanci addinin mu ya nuna mamu cewa hidima ce, aiki ne tukur wahala ce, ba wani abu ne na jin daɗi. Jin daɗi ne, ina da cewa ce kai ne jagoran mutane, kai ne jagoran al'umma, kai ne shugaban ƙasa, ko kuma kai ne wani minista, ko kai ne wani babba, ko kai ne gwamnan jiha, abu ne mai kyau. Domin in ka kiyaye kai abin da Allah yake so ka yi, to matsayin da za ka samu ya yi na talakawanka wurin Allah. Aga ai ba karama abu bane. In kuma kai wasa ka zo, kai ta wasa, kai ta shirme, kake ko baka san ma bukatunsu ba, baka taba biya ba, ba ruwanka da su, to ranar alkiyama kana ganin talaka za su taisu barka. Kana talakawa na ina ga ku. Allah ya ce ai ka cuce su, cin amana suka yi. Su ta aljanna. Su ma talaka ba dan an cuce su bane, saboda sun yi aiki mai kyau. Ba cutar wannan za a zai aka cutar da aka maka. In kai ma ba kada aikin kwaraya ce ka za da kai da shi duk ku tsaya nan wurin. Sai in ka ji tsoron Allah, sai in ka bi Allah, ka zama kana da halaye masu kyawu. Ba wai zalunta ba kawai. Ba shi zai sa dan zalunta ka kai aljanna ba. A kayi aiki na kwarai kai, kai ma baka zalunci mutane ba, baka cuci mutane ba, baka yaudare su ka yayyance su ba. Shikenan. In duk baka yi ba kai, to shikenan. Sai ka wuce, duk wani talakan da bai haka ba sai ya wuce, saboda ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace. Wa Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah ya lamunta Allah su kara tabbata gare shi, ya ce, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati shay'an, duk wanda ya shugabanci wani abu daga al'amarin al'ummata, wani abu ko yaya ne ya shugabanta, ma'ana kowane irin shugabanci ne aka baka, ko mun kankanta shi, ko da ƴan mutane ne kaɗan, gomomi ko hamsin hamsin, ɗari ɗari, haka ba dai su da yawa, ba gari ba ne aka baka, wani ɗan gungu ne kai ne ke jagoranta su. Fa shaqqa alaihim, sai ya tsananta musu, ya kawo musu wahala da tsanani. Fashquq alaihi, yadda ya tsananta masa Allah ka tsananta mashi, yadda ya matsa masa Allah ka matsa mashi. Wannan addu'a ce ta manzo Allah, kuma tana nan tana bin duk wanda ya matsa matalakawa, duk wanda ya cuci talakawa ya kuntata masu, to addu'a tana nan. Da zaran ka kuntata din, ka kawo matalakawa wahala, to shikenan addu'a manzo Allah za ta hauka. Ko kana mulki, Allah ya gama ka da wahala, ko in ka kare duk abin da ka tara na cutar talakawan gaba daya, bayan shekara ɗaya sai a ganka an goyo ka busa moto, duk motocin sun kare, a duk komai ba kada, kana ma yawo, kana neman wurin wa za ka yi baka na abincin da za a yi maka gidanka. Addu'a ce, karɓaɓɓen addu'a ce. Cikin hadisi manzo Allah ya ce, wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi, Allah kuma duk wanda ya shugabanci wani abu daga cikin al'amuran al'ummata ya sauƙaƙa musu, bai matsa musu ba, bai tsananta musu ba, Allah ka sauƙaƙa mashi. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man waliya minhum shay'an, duk wanda ya shugabanci wani abu daga al'ummata, fashaqqa alaihim, ya matsa masu, fa alaihi bahlatullah, bahala Allah ta tabbata gare shi. Qalu ya rasulullah, sahabbai suka ce, ya baki Allah, wa ma bahlatullah, menene bahlatullah? Qala la'natullah. Allah, manzo Allah yace tsinuwa Allah. Saboda haka wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa lalle ya zama wajibi akan shugaba, ko akan gwamna, ko akan karaban gwamna, ko akan magajin gari, ko duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba matsayi, to ya sauƙaƙa ma talakawan shi da yake shugabanta al'amuransu. Wajibi ne ya kawo masa rangwame, ya kawo masa sauƙi, duk abinda zai zamantowa sauƙi ne, to ya neme shi, ya yi ƙoƙarin kawo ma talakawa, duk abin da yake wahala ne, tsanani ne, ƙunci ne, tsanantawa ne, ya nisantar da wannan abin daga talakawan shi da yake shugabanta, ya mu'amalance su da yabewa, ya mu'amalance su da kau da kai. Duk lokacin da a gaban shi zai ga akwai ga wahala, ga tsanani, kuma ga mi, ga rangwame, to sai ya ɗauki mi, sai tsakin rangwamen saboda yana shugabantar mutane ne. Haka ya kamata. Wajibi ne a haƙƙin shi da Allah subhanahu wataala ya bai shugabanci, to ya taimaka ma talakawan shi ya sauƙaƙa musu. Ga abin da zai jawo musu wahala, ya jawo musu talauci, ya jawo musu rashin aiki, ya jawo musu yunwa, to ya kamata ya nisanci wannan abin. Me yasa? Saboda kai ya kawo musu kunci. Domin duk wanda ya maza manzo Allah ya ce Allah ya maza mashi. To in ka maza ka ga menene? Kai kuma kowa so yake ya samu sauki wurin Allah. Kana son sauki ka sauƙaƙa ma waɗanda kake shugabanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Hadisi na 1402. Malamin cewa Abu Hurairah radiyallahu anhu qala, an kalbo shi ne daga Abu Hurairah, Allah ya kara mashi yarda, ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya kara mashi Allah ya kara tabbata gare shi, ya ce idza qatala ahadukum, idan ɗayan ku yayi fada da shi da wani, bali yajtanibul wajha, to ya kaurace mu fuska. Idan kana daru kana fada, ya kama ba yadda za ka yi, to kanka dubi fuskar shi. Fada shi ne qital, ba wai kashewa ba. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Kenan wannan hadisi dalili ne akan haramta bugun fuska. Muna ganewa ko? Ko da noshi ko kuma da mari, ba marin fuska bai da kyawu. Hatta cikin zartar da doka daga cikin dokokin shari'ar musulunci ba a bugun fuska. Ka hatta wurin jihadi ma ba a bugun fuska. Saboda fuska wato abu ce mai daraja, kuma ita ce matattarar kyawun mutum. Dukkan mutum yana nan cikin fuska. In mutum ya rasa kyawu ga fuska, to ba yanda yake da kyawu. Dukkan mutum, to da an ce fuskar shi mummuna ce, to kowa mummuna. To da nan ne wurin kallon. Yawwa, in kana kallon mutum yana da kyawu, sai ka ji kana jin daɗin kallon shi. To haka bada shi yaya, kuma gaɓoɓin da ke cikin fuska rauni ke gare su. Da ka bugu yana bata su. Shi yasa hatta matarka aka ce kakka bige ta. Wala sabri bil wajha. Kakka bige fuskar matarka in kana abin nan, kakka mare ta. Saboda wannan fuskan ita ce makallarta, wadda in Allah ya sa ka rabu da ita, wani a ce yana santa. To ka bata fuska. Inda kai ba ka san fuska, ko me so muna? Ka bar ta ce gida wanda zai lelanta, ya tarairaye ta, inda kai ba ka da baka san darajarta ba. To ba bugun fuska. Yawwa, kuma ba a samun mace ta ɗirka, ta jibga, ka ji ɗif ɗif ana bugunta. Ko da bulala. Kaga duk an fasa mata jiki gaba ɗaya, ba yi da kyawu. Duk zuciya ce ke ɗaukan mutum. Kuma sai mutum ka ga daga baya zo yana lallabata, da Allah ke haƙuri. To me yawan bani wannan abu? Abin da ka san sai ka yi nadama kan shi. Kuma sai ka kashe kuɗi kan shi. Sai ka yi ta yawo, kuma ba ka jin nauyi. A ce ga ƙara ko matarka, kai ka ba ta kashi. Jikinta ko ina zini. A yi ta gwadon ka cikin likita. A ce hanzu akwai irin wannan mazan. Wanda suke ba mata kashi irin wannan kashin. Kashi mai sauƙi yake badawa, domin ita mace ba wannan zahin bugun ke gyara ta ba. Ita mace ko ya ka buge ta, to tana jin kenan kamar ka rage santa, kamar ƙauna ta fara ragewa. Muna ganewa ko? Wannan bugun bai sa ta daidaito ta gyara. Bugu irin wannan mai tsanani, ko ya kai mata, tana jin zahi. Yanzu yau kai masoyinta, kai ne ke bugunta. Shi bugun ba so ake a fasa mata jiki ba, so ake ta kwanta ta jiya ba, so ake a ladabtar da ita, a koya mata fa abinda ta yi ba daidai ba ne, to kuma an saka mata da irin mugun aikin. Abinda ake so ta gane ke. Saboda a yi ta tunaninta, ba yadda za ka daga hannu ka bige ta, ba yadda za ka daga bulala ka bige ta. To ya ga ka da wata bulala. Bulala ma ba mai irin fasa jiki ba. In ka gama ta ga misali tana yawan kangare maka tana sabuwa, sai ka tanadi bulala ta yara. Ko malamai cewa suka yi hannun riga haka. Da hannun riga, ka ga wannan? In ka bege ta da shi, zahi take shi, tana jin haushi. Yanzu kai ne kake tattara riga ma kana bugunta saboda Allah. Muna ganewa. Ko wanda ka cire kana kwada mata haka, tsagi take shi. To da tana duk duniya ba wanda take so ka maka. Yau kuma kai ne ke bubunta. Ka kenan so ya fara zuwa ƙarshe ke. To haka in kana bara da mutum ba so ka bige shi. A ga huska. Yau in ka bige shi wuraren bugun da zaka bugun shi ka nakasa shi, ka sa ya bada kasa. Amma banda huska. Allah ya sa mu dace. Ma'ana ba wai hadisi yana nuna mana halaccin wada ba, kamawa take. Fada ba ya da kyau, manzo Allah mun karanta hadisi rana ya ce wa qitaluhu kufrun, fada da musulmi kafirci. To kamawa take. Kuma in ta kama haka baka hakuri da Allah kai. In ya kama kai fada da dan uwanka musulmi. Ba daga kai sai shine ba kowa ba, kuma yana neman rayuwar ka ne. Kaga wannan dole kai me? Dole ka kare kanka. To amma in ta kama kuma cikin mutane aka baka hakuri kai hakuri. Ba wani kaskanci bane, ba wani wulakanci bane, kuma ba rena kazaye ba. Manzo Allah ya ce duk wanda ya samu ikon yayi abu kuma ya yafi, shikenan Allah zai mai sakamako kyakkyawar rana da kiyama. Kana da damar ka tsaya ku yi daru, ku yi bige-bige da shi. Kana ma iya bige shi ka kai shi har ƙasa. Amma an baka hakuri an ce ba girman ka bane, shikenan sai ka ce to shikenan. Saboda haka asalin wada ba ya da kyawu, amma in ya kama Allah ya ce wani ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, mu'minai ne amma Allah ya ce suka yi wada. Fa aslihu bainahuma, ku yi sasanci tsakaninsu. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kaga kenan akwai wada tsakanin mutum da mutum, in ya kama Allah subhanahu wataala ya kiyaye. Allah daidaita mu al'amuran. Amin. Hadisi na 1403. وعنه رضي الله عنه ان رجلا قال دغريش الله قال مس يدا يجي للي وني متين ياجي يا رسول الله يا بايكن الله اوصني يجي كاي من وصيه كباني عمرني قال لا تغضب فيما قال صلى الله عليه وسلم يجي كك بات رنكا وردد مرارا سي ميميتا ينا ميميتاوا يجي كاري من وصيه قال لا تغضب zala ci kakka bata rai akhrajahu al-bukhari kakka ifushi imam al-bukhari ya bayar da wannan hadisi ya yani daga yin hushi kenan abinda hadisi ya yani game da shi shine aiki da hushi amma hushi ai ba ya hana mutum yayi shi bacin rai abinda ake nufi cewa kakka yi aiki akan abinda bacin ranka ya saka kai bacin rai shi ke sa bugu, bacin rai shi ke sa mari, bacin rai shi ke sa saki, ko ba haka ba? Bacin rai shi ke sa gaba, to irin wannan bacin rai shi ne ba a so. Bacin rai shi ke sa zagi, shi ke sa ka zagi uwan mutum, ka zagi uban mutum, ka zagi kakannin shi, ka zagi dangin shi ma gaba ɗaya, ko ba haka ba? Duk fushi ke sa wannan, to in ka yi fushi ka riƙe kanka. Shine manzo Allah yake magana la taghdab, kakka yi aiki da abin da hushi ya saka. In hushi ya saka ka zage mutum kakka yi. Shi ma mun karanta ko? Cewa idan mutum ya yi fushi ran shi ya baci, in yana tsaye ya zauna. In yana zanne ya kwanta. Ko ba haka ba? In ba yadda wallahi ji har wallahi zai kashe wannan zahin da ya tashi a cikin jikin shi. Da saboda haka kenan hadisi abinda yake nunawa bacin rai dole ka ranka ya baci. Don kana mu'amala da mutane dole wani ya bata maka rai, amma ba a so kai aiki da bacin rai. Kuna ganewa ko? Yawwa. Abinda bacin rai zai haddasa maka na zage-zage da cin mutunci da wulakanci. Yawwa, in ranka ya baci kaga an bata maka rai kai fushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kenan ne yake zuga ka. Shikenan. Amma aiki da fushi? Na'am? Eh mana. Ko ka bar gidan ma? Ko ka yi ta ka bar gidan? Ranka ya baci. In tsakaninka da matarka ne. Ko ka yi ta ka bar gidan? Ka je wani wuri ka yi zamanka, ka je wani wuri inda za ka samu abokanka inda ake ta dariya. Ka je a yi ta dariya ka mamance da wannan abu. to mata suna jin haushin wannan abu. Shedan ya zuga so suke kai ma shedan ya zuga ka duk ku barkice ku lalace. To in kai ka sai ka tana jin haushi ka dawo ba tsoro ba. Kigena
yakace
kai sai ka kyali. Da kai nake ba kaji na ka dawo ba tsoro ba. Ka dawo mana. Matsoraci. Yake ce an dai ji naji matsoracin. Yanzu ka je ka dawo sai ka iske ta huce. Sai ka iske kuma tana ma magana kai kuma kadan nuna aji kai ma haka kadan gwada ta ga gani. To haka nan. To haka ma abocinka ko wani abare ya baci kaga abin zai kai ga gaba da hamayya da sauransu. Sai kai ta ka bar gidan. Ko kuma ka tashi ka bar wurin. Insha Allah tunda ka bar wurin shi hucewa zai kai maka huci. Amma inda yana wurin kana wurin ko shiru kai to sai ya dauko wata magana wanda za ta fusata ka. To ka bar wurin ki tale shi kawai. Abinda hadisi yake nuna mana kenan dole ran mutum ya baci. Amma abinda ba su shine kai aiki da ka baci rai. Allah ya kiyaye mu. Hadisi na 2444 malayin cewa an khawlatul ansariya an karbo shi ne daga khawla ansariya radiyallahu anha qalat yarda Allah ta kare tabbata a gare ta tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi lalle wasu mutane suna kutsawa suna yadda suka ga dama a cikin dukiyar Allah bai gai haq ba da haki ba walahumun nar wuta ta tabbata gare su yawmal qiyamati ranar alqiyama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi dalili ne akan cewa haramun ne akan wanda bai cancanci wani abu na dukiyar Allah subhanahu wata'ala ba wato ma'ana bai kasance ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ayyana su ba su karɓi wannan dukiyar su mallaki wannan dukiyar to bai kamata ya amfani da dukiyar Allah su dukiyar Allah shine zakka da kuma baitul mal ai dukiya ce ta Allah ko dukiya ce ta Allah da Allah ya ce duk wani wanda ya dace a bashi hadisi dalili ne akan cewa lalle bai kamata ba wanda bai cancanci ya ci dukiyar Allah ba ya ci ta ba duk wanda ya ci dukiyar Allah subhanahu wataala alali baya daga cikin waɗanda ya kamata su ci to dan wuta ne ranar alkiyama Allah ya kiyaye cewa amfani da wannan dukiya din yana daga cikin sabon Allah subhanahu wataala sabon Allah da zai kai mutum wuta jahannama muna ganewa ko da sauraki kenan dukiya Allah ana ɗaukar ta a bada ta ne ga wanda ya dace ga wanda yake da bukata muna ganewa yau dukiya Allah ta zakka da dukiya Allah ta baitul mal shine asusun ƙasa dukiya wanda take hannun gwamnati kowa yana da haƙƙi a cikinta amma ba wanda ake ba sai mai bukata wanda yana son kudin magani ba ya da hali abin ya yi karin shi saboda talakkan shi talakka ne wanda yake rayuwa a kan jikka guda 300 jikka bi kullum rayuwar shi sai aka ce za a mai aikin likita ko za a ma matar shi ko za a ma ɗan shi ko ƴan shi ko za a ma mahaifin shi ko mahaifin shi ko za a ma wani na kusa da shi amma ana buƙatar miliyan 5 ina za a samun ta kaga dole ya ruga da gudu yi wurin gwamnati ce a bashi cikin dukiyar Allah subhanahu wataala kuna ganewa awa kenan ire-iren su wace dauka ba ba wai a dauka ba masu karfi ba je su ta shashanki su shegantaka ba su da bukata kuma su ba suna iya yi ma kansu amma kuma sai a kara musu karfi addinin musulunci ba haka nan bane Allah ya kiyaye saboda haka kenan mai dace ba mutane su zanki kutsawa suna warki suna wasa da dukiyar Allah subhanahu wataala da kuma ainihin yalwatawa daga daukar dukiya ba tare da bukata ba tare da cewa abinda suka dauka su yi da shi ba ya kamata ba muna ganewa ko idan sun zamanto shugabanni ne to hala ta musu gurgurda abin da za su dauka cikin wannan dukiyar gurgurdan bukatar su gurgurdan albashin da aka yi musu saboda kuma sai su kyale su malta zan ki amfani da ita ga abin da zai amfani kasa ya amfani talaka ko in talaka ya zo mai irin wannan bukata da muka fadi a bashi shine kawai muna ganewa ko amma duke kasa ba lokacin da take ta wutan da ba ta raba ba ai ta wasa da ita ba ai ta kashewa ba ana tsare ta ne kuma ruwa ake da ita ruwa ake mako ake da ita kamar yadda kake mako da dukiyarka ba ka san ka bada sai dai tunda Allah ya ce ka bada to haka ake so ka matse ka tsuke bakin aljihu dukiyar kasa tsuke mata bakin aljihunta ake ba a wasa da ita ba ta ba ta sai abin da zai dawo da amfani ga talaka
Allahu akbar
abin da zai kawo ci gaba ga kasa kar yake ba za a dauka ai ta rabawa ba ai ta sayan abubuwa ba wadanda kasa ba ta da bukata in aka sau su kasa ba ta san talaka bai san amfanin wannan abubuwan ba ba ai sai dai ai tai abin da kullun talaka zai ga amfanin shi kullun talaka zai ci amfanin shi haka ake yin amfani da dukiyar kasa in ba haka ba in aka yi amfani da ita ba haka ba to annabi ce falahumun naru yawmal qiyama wuta ta tabbata ga waɗanda suka yi amfani da dukiyar kasa ba da haki ba ranar alkiyama Allah ya kiyaye ko sauran lokaci to a tsaya haka nan ko abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara nan ma ya kamata mu yi sanarwa mutane a zan ki tambaya da Allah na karatun da muka yi
ne gaskiya
mu yi kokari mu zan ki tambaya cikin karatun da aka yi inda mutum bai gane bai tambaya amma karatu da mun tambaya daban bai kamata ba wannan yana ɗauke hankalin mutane daga karatun da aka yi mu yi mai karatu misali yau kan shugabanci ko to kamata ya yi ta tambaya kan wannan to ya ga an zo ana tambaya kan wasu abubuwa can daban su sa ba duk wanda ya zo karatun ya ba mance karatun da aka yi amma aka yi tambayar sai ka karatun ya shiga cikin zuciya ya ba da ma'ana yawwa sai ka kamar abinci ne da ya sha kayan miya ya sha binnan gishiri ya sha magi daidai da shi sha nama mai kyau in ka ji shi da Allah ya zaka shi zaka ji hannun sama abin da kai maka jijikinka gaba ɗaya ya amsa ko ba haka ba ko ka sha wani lemu mai daɗi ko ka ci wani gasasshen nama ya kake yi da Allah ran za ka jin kiyamun laili a ɗari bisa ɗari ko haka ake so in ka zo makaranta karatu ya ratsa ma jiki har gobe har rana ya ce ma kana da ke da shi amma sai an yi haka ba in ba haka ba karatu da man tambayoyi da man sai a manta karatun sai ga an tashi da tambayoyin
ya yi
Allah ya sa mu dace
Assalamu alaikum garta Allah
assalam
wannan yake tambaya ce in ya zamanto wanda ya fata ya sashe hushi in ya zamanto awa a ce munafiki ne har shi ma din mutun zai kyale ko ko a ya dauki matakai kanci a wanzu misali wani ne ya sashe hushin sai ya zamanto munafiki ne zai danne zuciyarsa ta koko kai
yace idan wanda ya bata maka rai munafiki ne shi ma kyale shi za kai ko ko a mataki za ka dauka game da shi wai san munafiki ta wai munafiki zan ka kowa ya bata ma rai abinda aka so kai hakuri yawa lokacin da aka bata maka rai in dai ba addini aka taba ba dokocin addini da aka taba ana wasa da su to nan ma ba hada za ka yi ba bayani za ka yi wanda ya kamata ka kare addinin daga taba shi da aka yi da su ka shi da aka yi to haka ma duk wanda ya bata maka rai ka yi kokari ka danne zuciyarka shine abin da hadisi yake magana Allah ya sa mu dace
amin yace kuma da kuka ce in matan mutum ta ce in baka ji tsoro ba ka dawo to kawai shi gani wai kawai sai ka kyale ta kaya maka wannan magana ka cewa in ba
su hushin kenan ai halin hushin kenan ka ta yi kabar ta ita kuma ka rafusa ta tana in ba tsoro ba ka dawo to kuma sai ka ce kamar akwai reni tsakanin ka da ita ha matar ka ce fa ta yi maka abin da yayi wannan ba ka doke shi rini ba sai wannan saboda haka kenan ba wani abu ne kyale ta kake kace saboda shedan ne yake kara zugata ita so take kuma lokacin kai nadama an ka dawo ita ma ta yi nadama in ka dawo ka bai mata karshen ta kace ka rabu da ita kuma ka dawo kana cewa Allah ya cikin gushi na rabu da ita ita ma ta yi ta kuka to cikin kuwa za a ce to kai kana cewa cikin gushi ita kuma tana kuka tana cewa wallahi ita ayi hakuri kaga maimakon ayi wannan kai ka ce cikin wuci ne ita kuma tana kuka ha sake ta ka taya ka kawo fitali ta
gaskiya
amma an ka ce reni ne bari baraka da aka ga me za a yi ka shi zata baka ku ba san me kuka yi ba amma abin da zai faru an ka dawo sai kowa ya sani
gaskiya
Allah ya kiyaye
bin babu su kaddarsi bane
bismillah
da wanga yace wai
muna gani dan mutane dai su rike da kyau
yawa wanga yace wai ana yin sallah ƙarfi 3 da minti 30 tala asar
ga yanzu wai ana yin sallah ƙarfi 3 da rabi yanzu ba a yin sallah ƙarfi 3 da rabi da sauran lokaci ko ba kwata ba ai ko ba goma ba ai
wajen hudu ma lokacin ke shiga
sai wajen ƙarfi 4 lokaci ke shigowa kenan kaga akalla dai ma ka tara ta ƙarfi 4 aka in kai sallah kare uku da rabi lokaci bai ba sai ka sake sallah mutane da yawa suna yin sallah ba daidai ba ya kamata a gyara uku da rabi lokaci bai shigo ba balle ma a kira sallah ba kwata ma bai shigo ba in ka diba inuwarka za ka ga bata kai tsawonka ba da lokacin da inuwarka bata kai tsawonka ba to lokacin sallah la'asar bai yi ba amma an kaga ta kai tsawonka kuma ta ba dan kara to lokacin sallan la'asar ya shigo na'am
wanda yake tambaya ce yana sai da kaya
yawa
yana sai da kaya haka wani bi ya wuce to wani bi sai masu shangiya sai su kirawo shi sai da yace in ya sai da masa ba komai shi kawai sai da yake
ingani
kayan haka kaya ba na saban Allah ba kayan da haje shi da yake sai da
yawa wannan ya ce yana sai da kawo wani lokaci sai mashayayya su kira shi ko yana yi sai da musu in dai ba kayan shan giyar ba ne kai maka geta ba kaya ne kake sai da misali kana sai da kayan jiki ko takalmi ko sabuni aka wannan duk sai ka sai da musu koko saboda wannan duk bai shayi giya ba kuma dan ka sai da musu ba taimako za su nema da shi su kare shan giya ba yawa da abin da ba zai kara taimaka musu shagiya ba to ya halitta ka saida musu shi na'am
shi kenan sai bar addu'a ga wani dan uwa da yana a wace gari wanda yake akwai matsaloli tare da inda yake yake bar addu'a gare ku
ya isa to a bar shi to akwai wani bawan Allah da yake bar addu'a inda yake akwai matsaloli shi ne yake bar addu'a Allah subhanahu wataala ya mashi maganin wannan matsala
amin
a kira sallah
idan mace za ta yi sallah dole ta ci gaba da wandanta na cikin koko
saboda ne wai idan mace za ta yi sallah dole sai ta cire wandanta na cikin jikinta saboda ne sai ban bayar da tsarki kuma matuƙa dai yana da tsarki me yasa za ta hidda na'am
awa sai kan da ta yi mallah makwaci da makwaci ne to sai guda ya ci kudin banki sai suka sanya wannan falakadin kawo shi kenan gidan na sayarwa ne ko ya hantar shi makwacin su gida
ban gane ba
kamar makwaci da makwaci ne to sai makwacin guda sai ya ce ya mishi bashi ga banki to sai suka kawo wannan falakar cike sanyawa
su banki
banki ba sai suka naka to shi ne sai makwacin guda ke ko ya hantar shi su gida
makwaci da makwaci ne guda ya ci kudin banki to sai banki ta bukaci kudi shi kuma baya da kudi sai ta zo ta lika a sanarwa cewa gidan shi na saidawa ne ko ya halitta makwabci ne sai ya halitta tunda ita gwamnati ne ita banki neman haƙinta take yi ko nan tana neman haƙinta saidawa za ai ta yadda haƙinta in ya kai in ma bai kai ba dai cikin kaddarori ne ya halitta ya halitta babu lai kuma ya dama shi ya kamata ya sai shi dan da shi yana bin shi kudi da yawa baya da hali kamuwa ce a musulunci akwai kamuwa ko ba mun yi karatun kamuwa nan wurin ba wanda yake bin ka bashi yana yi maka kamuwa ba makwabci dama wa ya kamata ya sai gidanka ba makwabcinka ba to amma abin zai kawo hatsaniya ya kawo gaba da sauransu sai ka bar shi ka bar gidan da banki ta sai da mu wanda take so saboda makwabcinka ba zai ji dadi ba a ce an bai kamuwa an sai da abin shi kuma kai ka sai Allah ya kiyaye na'am
sai ta ya ta so
Allah ya kawo mai albarka
wannan malai tanda yake cewa matar sace mishi idan ya ci kadan halak ya sake ta sai ya hakuri da sake ta ba to ya halicin sai
akwai aure mana mace ce tace mu miji ta in ya ci kadan halak ya sake ta shi kuma ya nuna shi dan halak din ne bai sake ta ba na ma dan halak ne ai wayaya akwai aure tsakanin su akwai aure mana ai aure da hannun shi igiya aure ga hannuwa take wadan mace ta ce na karar zama da kai duk magana banza ce saboda kai ne zaka ce na da ka ci ka kara zama da ita to shikenan amma ita tunda ba ga hannunta abin yake ba mi zata a lokaci akwai muna da lokaci yayi lokaci bai bai kwadar ya taso a dole sai lokaci yayi ko tunda an riga an fara inda da magariba ne ya dire ta so kaga sai hari da ishaki muna karewa kowa ya kama gaban shi shikenan na'am wa kuwa halitta mutum ya fi kiran sallah na salula amma dai asali bai halitta a kira sallah da salula ba bai halitta lokacin sallah a kunna kiran sallar salula ba bai kamata ba in kuna sayar wannan kiran sallah akwai mutane da yawa sun yi shi na cikin salulan sai ku ce wani ya zo ya zange maku shi kuma kawai sai a kunna radio ko a kunna salula kuma an tashi ya kama ba salula za ta yi ba wani za ya zo ya kama ba ka bai kamata ba saboda haka akwai masallatai da ake irin wannan ba daidai ba ne yawa ko ya hakuri da ladanin ko da ba da daɗin murya dama abinda da yake so a sanar kuma ya yi kiran sallar daidai yawa ko ce ake Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah aka ga ba dadi ko ya kuri ba dai ana ji ba to ka ji to shikenan muna kuma kun zo ku samu mutane na wuya tana Allahu akbar wannan ku samu wanda yayi gani ni na yayi kuma akwai ire-ire na sai su muku ba dai dai ban na'am bai kamata ba ba a za wurin kasuwa saman masallaci ko jikin masallaci duba yi haka jikin masallaci ko cikin ilin masallaci duba yi bare saman masallaci ba daidai ba ne amma wasu kasashe ana yi wasu kasa za ka ganin alimanta sun ce babba kamar sudan nan sama kuma masallaci yake nan nan inda muke kawai shago ne masallaci yana can sama nan sama ne za ka hau da mambarin shi da komai can sama sudan za ka yi ta ganin wannan masallatan to ba daidai ba ne ba a kasuwanci cikin masallaci yana ya zama cikin masallaci ya yi na'am amma in wajen katangan masallaci ne can waje sai a yi saboda ai can waje ne ba cikin masallacin ba ne da za a mero shagunan koyin cikin masallaci da bai ba masallaci ba wurin sana'a bane ba wurin abin nan bane sana'a ana yin ta ne wuraren da suka mata masallaci wurin ambaton Allah ne subhanahu wataala wurin girmama Allah ne na'am na to Allah ya biya bukatu Allah ya shaye mana hawayen mu matsalolin da muke ciki na yan kasuwa da aka tare kaya ba a bari su shigo sakamakon wasu abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo saukin abin ya kawo ƙarshen shi Allah ya kawo fahimta juna tsakanin yan kasuwa da kuma duwan da burgal Allah subhanahu wataala ya rangwanta mana ya kawo mana sauki lokaci lokaci muna gane irin wannan jarrabawa sakamakon zunuban mu mutuba Allah subhanahu wataala sai ya jara mana Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka dauke mana duk wata wahala kawo mana karshen ta ya Allah ka kara mana imani ka kara mana musulunci ka kara mana tsoron ka ka kara taimakon mu da riko da dokarka ya Allah Allah subhanahu wataala ka kashe mana addini ya Allah Allah ka daukaka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu kwanciyar hankali Allah ka bamu hadin kai Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu ci maka mai albarka Allah ka kara mana san junan mu ya Allah da taimakon junan mu da tausaya mu junan mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka basu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su muta waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatun su Allah ka taimake mu da aiki da abinda muke karantawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين